Kakakin gwamnatin Najeriya kenan, Mr. Adele Aleke, ke tsokaci kan janye tallafin mai da ya harzuka kungiyoyin kwadago a kasar, biyo bayan tattaunawa tsakanin bangarorin biyu da aka tashi baram-baram. Amma duk da haka gwamnatin ta shaidawa 'yan kwadagon cewar ba wani illoli mai yawan gaske da janye farashin zai haddasa tsakanin 'yan ƙasa. Su dai kungiyoyin kwadago a Najeriya sun nace cewar allambaram wannan ƙarin farashi ba zai sabu ba wai bindiga a ruwa. To ko takamaimai menene bukatun kungiyoyin kwadagon? Comrade Joe Ajero shine shugaban kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya. Bukatar kungiyar kwadago shine a maida farashin man yadda yake a baya. A yi tunanin irin zaɓin da ake da shi, a tattauna, a kuma duba irin musibin da ƙarin zai jawo talaka, kuma a yi tunanin yadda za a tunkare su kafin a ɗau duk wani mataki nan gaba. Shi ma sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago na ƙasa, Comrade Nasir Kabir, ya ce yayin tattaunawar akwai tambayoyin da suka yi wa gwamnati.
Wannan maganan janye tallafi ba mu amince da shi ba, kuma ba za mu amince da shi ba. Ai, muna tambayoyi ne akan waɗannan refineries din namu da muka ce a gyara, me ya hana gyaran su, me yasa sabbin da suka yi alƙawari za su yi ba su yi ba, da kuma sauran kayan more rayuwa na al'umma na kawo sauƙin rayuwa da shauransu. Duk waɗannan abubuwan ba wanda aka yi. Haka kawai ana zaune ga tsamranan rantsar da wai shugaban ƙasa ya fito yana cewa ya cire subsidy. Wannan ba tsari ba ne, kuma mu a ƙungiyance ba za mu saurari wannan ba. Ƙungiyar kwadago a kodayaushe kan haƙƙin al'umma take. Abin da yasa ka ji muke wannan abubuwa, man fetur din ya shafi komai ne a ƙasar nan. Yanzu ka duba daga ƙara man nan zuwa 550, ku je ku ƙara har NNPC ta fitar da yadda za a sayar da mai, kuma wai a zo a gaya mana cewa wai ana tattauna. To ni irin tattauna ne wannan? Yaushe za mu saurari wannan zance na banza da wofi? Muna kan bakanmu, babu gudu babu ja da baya, sai an yi abin da ya dace wa 'yan Najeriya. Ba zai yiwu a mu yadda 'yan Najeriya su sai mai 550. Wannan zancen ma banza ne, zancen wofi, kuma a ƙungiyance ba za mu saurare shi ba.
Yanzu dai abin jira gane shi ne yadda za a kawo ƙarshen wannan ƙiƙiƙaƙa tsakanin ɓangarorin biyu, da in ba yi da gaske ba zai ƙara jefa talakawan ƙasar cikin halin ruɗani. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.